الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله كنا منفنك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren talata ne wanda ya daidai da daren 24 ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429, daidai da 22 ga watan Septemba shekara ta 2008. Wannan shine kasar na hudu daga cikin jeren giyar karatutukan tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda ainihin muka ainihin sanyawa take da tafsirul Qur'an al-Azim, ana Alkur'ani mu'jizar mu'jizoji. Idan jama'a musulmi ba su manta ba, kamar yadda muka ce, muna da ainihin shimfiɗa wadda muke gabatar wannan tafsirin game da ilimin shi kanshi Alkur'ani din, wadda mai yiwuwa wannan muqaddima din za ta iya cin watanni ko kuma shekaru kafin akai ga fara ainihin tafsirin shi kanshi. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Abu na farko da muka tattauna a karatutukan baya, mun tattauna akan cewa menene shi Alkur'ani. Muka ji cewa ga abin da ake nufi da shi Alkur'ani din, ma'ana ya zama mun yi wa Alkur'ani sani na hakika, ba sanin shanu ba, ba irin sanin da gwari ta ce ta yi wa ainihin Allah ba. Sannan muke jin sunaye da kuma siffofi na ainihin Alkur'ani madaukaki. Muka ji cewa muna karantowa ne daga littafin Asma'u Suwarul Qur'an wa Fada'iluhu, wa Fada'iluha, na Doktora Munira Muhammad Nasir Dausari, a inda ainihin malamar ta ce akwai sunaye da yawa na Alkur'ani, wasu suka zaci cewa siffofi ne, wasu kuma siffofi ne sai wasu suka tsammaci cewa ainihin wato sunaye ne. Haka dai aka tukurkuɗa abin, sai malamar ta bi ta mana tahqiqi daqiq al-ilmi, ta bi ta tantance mana al'amarin, shine sai ta bayyana mana sunayen Alkur'ani waɗanda tabbas sun tabbata sunaye ne na Alkur'ani, sa'annan sai kuma take mana bayani dangane da siffofi na Alkur'ani. Mun karanta tun daga siffa ta 1 har zuwa siffa ta 6, Al-Karim, ko cewa Karimu na daga cikin siffofi na Alkur'ani, ba sunayen Alkur'ani ba. Sai kuma a yanzu sai ta ce Al-Wasfu Sabi' Ali, siffa ta ainihin 7 na daga cikin siffofin Alkur'ani, Ali wato madaukaki. Warada wasful Qur'ani bi annahu aliyun fi qawlihi ta'ala, bayani yazo a cikin maganar Allah madaukakin sarki a cikin Alkur'ani, a idda Allah ya siffanta Alkur'ani da cewa shi Alkur'ani madaukaki ne. Allah madaukakin sarki ya ce, na'am,
وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ.
Allah madaukakin sarki yace wa innahu fi ummil kitabi, lallai dai shi Alkur'ani yana nan a tattare a cikin ummul kitab. Ma'ana ta farko, ummul kitab lawhul mahfuz, ma'ana shi wannan Alkur'ani da ke hannun mutum daga suratul Fatiha har suratul Nasi, yana nan Allah madaukakin sarki ya adana shi a ummul kitab, wato matattara ta duk wasu bayanai da Allah madaukakin sarki ke tarawa dangane da halittun shi, Lawhul Mahfuz kenan. Wannan ma'anar tana ainihin daukuwa a wannan wurin kuma ta yi daidai, saboda karinar cewa ladaina, wanda wannan ainihin ummul kitab wato ma'ajiyar da aka aje Alkur'ani din, tana nan a wurin mu la'ali, kuma ainihin wato shi Alkur'ani madaukaki ne, hakim, kuma littafi ne wanda yake cike da hikima. Ma'ana ta farko kenan. Ma'ana ta biyu, wa innahu, lallai shi Alkur'ani fi ummul kitabi, Allah madaukakin sarki ya tattara duk sakon da manufar da ta sa ya saukar da Alkur'ani a cikin ummul kitabi, ita ce suratul Fatiha. Manufar da ta sa Allah ya halicci bayi ita ce manufar da ta sa Allah ya aiko da Alkur'ani. Wannan manufar ita ce ibada. Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aljanu da mutane ban halicce su ba sai dan su bauta mini. Wannan manufar ta sa Allah ya saukar da Alkur'ani gaba daya. Dukkan Alkur'ani yana sharhi ne akan yadda za a bi a bauta wa Allah. da kuma a tabbatar an kauce duk wani abu wanda zai jawo dan adam ya rabu da bautar Allah. Wannan manufar gaba ɗaya sai Allah ya tattara ta sai ya saka ta a cikin ummul kitabi, a cikin suratul fatiha, a cikin aya guda, ita ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai kadai muke bautawa ya Allah, kuma wurinka kadai muke neman taimako. Wannan ita ce ayar da ke ɗauke da ainihin sirrin suratul fatiha. Ma'anar sirri ba irin sirri na 'yan tsubbu da 'yan ɗariƙu ban, aka ce sirri a sunna ana nufin manufa, wacce manufa ce ta sa Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani don a bauta mishi. To ya tattara wannan manufar gaba ɗaya kuma ya cure ta a cikin suratul fatiha. A cikin suratul fatiha ya tattara wannan manufar gaba ɗaya, ya cure ta a cikin aya ɗaya, ita ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, kai kadai muke bauta ya Allah, wurinka kadai kuma muke neman taimako. A ƙarƙashin wannan sai zama kenan a fassara ta bi ta wannan wuri, wa innahu fi ummil kitabi, lallai dai shi alqur'ani Allah ya tattara manufar saukar da shi gaba ɗaya tara a cikin suratul fatiha. Ladaina, suratul fatiha wadda take gaba gare mu, ma'ana wadda Allah ya danganta suratul fatiha ne zuwa gare shi, la'aliyyun, sannan kuma shi alqur'ani madaukaki ne, sannan ainihin hakimun. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Doktora Munira ta ce wa usifa bi annahu ali, an siffanta alqur'ani ne da cewa shi madaukaki ne, li annahu zu'ulu, saboda shi alqur'ani madaukaki ne, wa rif'a, kuma mai daraja ne. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Wannan siffa babu wanda yake ja dangane da ita, lallai alqur'ani madaukaki ne, Allah madaukakin sarki ya daukaki darajar shi. Lallai alqur'ani madaukaki ne, Allah ya daga darajar shi akan sauran littattafai. Lallai alqur'ani yadda Allah yake da daukaka, haka yake da daukaka, domin shi alqur'ani siffa ce daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki. Ita kuwa siffa ta Allah bata rabuwa da zatin Allah madaukakin sarki, kamar yadda zatin Allah tabbataccen abu ne, to haka siffa Allah tabbatacciyar ainihin aba ce. Kamar yadda yake zati na halittu, wato gangar jiki ta halittu ba tabbatacciya bace, haka duk wata siffa ta waɗannan halittu ita ma ba tabbatacciya bace. Ina fatar an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Malama ta ce alwasfu samin, siffa ta takwas daga cikin siffofin alqur'ani, hakimun, alqur'ani tsararren littafi ne mai hikima, wato ba littafi ne wanda yake baranka da ma ba ba a shirye ba, ba littafi ne wanda yake yana zuwa da abubuwa ba tare da hikima ba, komai na alqur'ani da ka gani a cikin hikima yake tafe. Mutanen da suke karanta alqur'ani suna cewa akwai rikici dangane da alqur'ani, tambayar farko da za a yi musu ita ce na'urorin da bature yake yi na zamani, kana iya sarrafa su ba tare da ka koya ba? Ba za su sarrafu ba, wannan yana nuna bature bai da hikima kenan. Yanzu na'urar GSM da bature yayi ta, kana iya sarrafa ta ka kunna ta ko ka kashe ta, ko kuma ka buga waya ko ka karbi waya, ko ka rubuta text ko ka karbi text, ko kai video call ko kuma ka amshi video call, ko kuma kai wani abu da ake yi da ita ba tare da ka je ka koya ba, ba zai yiwu ba. To sai zama baka je ka koya ba, sai kuma aka ka sai kace ai bature ba shi da hikima akan haka. Shin wane ne ba shi da hikimar? Baturen da ya koko kai ne baka da hikima, babu shakka kai ne da rashin hikima. Dukkan mutanen da suke tunanin cewa alqur'ani littafi ne wanda yake da soki burutsu, to su ne suka shiga cikin soki burutsu. Duk wanda yake tunanin cewa alqur'ani littafi ne mai tufka da warwara, tunanin shi shi kanshi shi ya fara bashi tufka da warwara tukuna. Ba dan koyi ba, dan tambayar farko in ka tambaye shi a ina yaje koyi alqur'ani, duk abin da baka koya ba dole ko zaka ga ya ruda ka, ashe rudanin zai zama ba daga abin bane daga gare ka ne. Dan haka lallai alqur'ani littafi ne tsararre wanda yake da hikima da fasaha da balaga, kuma babu wanda ya dandani zakin alqur'ani sai wanda yaje koyi harshen larabci, irin larabcin da Allah ya saukar da alqur'ani da shi. Babu shakka zai gane cewa akwai iyawa a cikin alqur'ani. Malama ta ce wasifa alqur'anu bil hikma fi iddati ayatin, an siffanta alqur'ani da cewa littafi ne gwani tsararre mai hikima a cikin ayoyi da dama. Minha, daga cikin ayoyin, qauluhu ta'ala, maganar Allah madaukakin sarki a inda yace na'am,
alif lam ra, تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ
الله مدوكاكين سركي يتي ألف لام را معنى ودنن حرفا الله كدي يسمى أنا سيدي منا درسينا مسمى أكان أينهم ودنن حرفا أنا القرآن منيني سكي نفي إشارة زواغا من سكي me yasa Allah ya saukar da su yaya ya kamata a fassara su menene malamai suka ce game da su in mun zo kan su zamu bayani Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya ce tilka ayatul kitabi waɗannan ayoyi ne na littafin da Allah madaukakin sarki ya saukar wa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanne irin littafi Allah da kanshi sai ya ce alhakim littafin nan tsararre mai cike da hikima kaga anan alkitabu shine sunan Al-Hakim fa siffa ce ga ainihin wannan littafin Allah ya taimake mu wa qauluhu ta'ala da kuma maganar Allah madaukakin sarki da yace na'am
alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir
Allah madaukakin sarki yace alif lam ra waɗannan harufa dukkan su harufa ne da Allah yake kawo su dan ya nuna alqur'ani gagaraba dan gagararru ne in kana ganin cewa alqur'anin nan ƙarya ne sai Allah yake maka ishara akan to ga dai irin harufan da aka diba akai kai ma sai ka diba ka yi su dan haka malamai suka ce duk inda ka ga sura ta fara da irin waɗannan harufan sai ka samu abu biyu abu na farko shine da zaran an gama karanta waɗannan harufa sai kaga Allah yayi magana dangane da shi alqur'ani shine in ka ce shi qur'anin ƙarya ne to ga irin harufan da aka ɗibi kai ma ka hada abu na biyu sai kaga waɗannan irin harufan da surar ta fara da su sai kaga su ne harufan da suka fi yawa a cikin wannan surar ka je ka lissafa ka gani Allah da yace qaf sai yace wal qur'anil majid to in ka bibi suratu qaf sai kaga kan mai ruwa ta fi yawa je ka kirga ka gani sannan da Allah ya gama da wannan harufa sai ka je magana mai yi magana alqur'ani shine in kana tantama game da qur'ani gaskiya ne ko ba gaskiya ba ga irin harufan da aka diba aka dibi kai ma kai ina fatar an gane Allah ya ce kitabun shi wannan littafi alqur'ani uhkimat ayatuhu an tsara ayoyin shi a cikin hikima thumma fussilat sannan aka bayyana su dalla dalla min ladun hakimin khabir tun daga wurin Allah wanda yake gwani masanin komai da ke iya bada kididdiga ta labarai dangane da komai ma'ana al-khabir wannan siffa ce wadda Allah kadai ya kadaitu da ita bayar da bayanai dalla dalla game da komai babu wani dan jarida babu wata tashar gidan radio ko wata tashar internet da ba ta iya baka bayanai dalla dalla akan komai irin bayanin da Allah yake bayarwa dan haka wannan siffar Allah wannan sunan Allah kadai ya kadaitu da shi al-khabir wato mai iya bada labarin keke da keke Allah yana iya bada labari keke da keke to dan haka sai Allah yace wannan littafi ne wanda aka tsara ayoyin shi sannan aka bayyana su dalla dalla tun daga wa tun daga Allah wanda yake gwani kuma mai iya bada cikakken labari duk labarin da Allah yake bayarwa zaka ga akwai accuracy a ciki ba za ka taba samun kuskure ba ko kadan duk abin da yake yan jaridun yau su kira shi information in yazo a cikin alqur'ani sai shi kuma ka gan shi da siffar da suke siffanta shi da shi ta granularity nagarta ma'ana bayanin da za su siffanta shi da nagarta shine bayanin da har abada ba za a gano kuskuren shi ba har abada ba za a gano kuskuren alqur'ani ba ko ta wajen rubutu ko ta wajen wasali ku duba misalin da ne muku jama'a dukkan littafin aka zo buga shi akwai yuwar a samu kuskuren bugun inji amma ba a taɓa buga alqur'ani an fitar da shi an ce ku dawo da shi an gano cewa shadda kaza da aka sa ta ba wurin ya kamata ba an gano cewa kasara kaza ba a nan ya kamata ba an yi kuskure shi kanshi injin bai taba kuskure akan alqur'ani ba jama'a wannan bai isa tabbatar mana da tsarewa alqur'ani da tsarewa Allah da ya mishi ba lallai ya isa bayan wannan duk wani littafi da mai shi ya gama rubuta shi za a bashi ya gama cin gyaran littafin kakkab yana gama cin gyaran littafin aka ce ka yadda yanzu zai ce yana da yakinin aje a buga, ana bugowa ƙarshen ta da yazo ya fara duba shi da kanshi sai fara gano kuskuren kafin wasu shi masoyan shi ko makiyan shi su gano haka. Na fatar an gane. Allah maraukakin sarki ya taimake mu. Sai Allah ya ce wa qauluhu ta'ala na'am
ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم
الله يتي ذلك نتلوه عليك شوان اللتافي شيني دي واندمكي كرنتر دكيشي من الآيات ندقى تكين آيوين دا الله مدعوك تنسركي يسو كرمك أتكينشي والذكر الحكيم كمشي القرآن أمبتوني idan ba ku manta ba malamar ta gaya mana cewa daga cikin sunayen alqur'ani akwai me akwai az-zikru to gashi ya sake zuwa anan cewa waɗannan ainihin wato karatuttuka da muke karantar da kai ayoyin Allah ne waz-zikrul hakim kuma alqur'ani ne ambato ne na Allah daraja ce ga duk wanda ya bi shi alhakim wanda take tsararriya mai cike da hikima da gwaninta. Kaga duk waɗannan ayoyi suna tabbatar mana da cewa alqur'ani yana da siffa ta me ta cewa littafi ne mai hikima tsararren littafi ne haka abin yake wa qauluhu ta'ala na'am
wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim
Allah madaukakin sarki yace wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim lallai dai shi alqur'ani yana nan tattara a wurin mu alauhul mahfuz madaukakin littafi ne wanda yake cike da hikima wa qauluhu ta'ala da maganar Allah madaukakin sarki da yace
yasin wal qur'anil hakim
Allah yace yasin waɗannan harufa na daga cikin harufan da muke ishara akan su Allah kadai ya san ma'anar su sai dai daga cikin ƙarerayin da aka yi wajen fassara alqur'ani an samu wasu maƙaryata da suka ce waɗannan sunaye sunaye ne wato harufa sunaye ne daga cikin sunayen annabi sallallahu alaihi wasallam don haka wannan irin katafariyar ƙarya da suka kirkira suka danganta alqur'ani suka danganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta sa ake ɗiban waɗannan sunaye ake sanya mutane sai kaga an ce wane malam yasin wane malam tahe ma'ana wan ana daukan sunayen waɗannan al-huruful muqatta'a ana cewa wai sunayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne jama'a wannan maganar ba ta da asali a cikin addinin musulunci ka sani da cewa kamar yadda yake an ka kirkiri hadisin ƙarya ka danganta ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai kuskuren da zai iya kai ka wuta haka in ka dauko wani suna da bai tabbata na annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka danganta gare shi wannan ma zai kai ka wuta saboda haka tahe ko taha da ake cewa ba sunan annabi bane yasin da ake cewa ba sunan annabi sallallahu alaihi wasallam bane dukkan su alhuruful muqatta'a ne allati ja'at fi awa'il as-suwar wato harufa ne wadanda suka zo gutsurarrin harufa wadanda suka zo a farko farkon surori wadanda duk abin da kaiwar malamai ta kai ta komo cewa wannan na nuna iyawa ce ta Allah da kuma mayar da alqur'ani ga garbadau domin larabawa duk fasaha su ba su taba zuwa da irin wannan ba kazo zaka fara magana sai a ji ka fara da wasu harufa su dai harufan nan ba abbreviations bane balle a ce they stands for kaza misali NTC Nigerian Tobacco Company to su ba haka bane ba sa wakiltar komai kuma larabawa ba su saba da irin wannan ba aka ce wannan duk Allah yana nuna cewa alqur'ani wani littafi ne wanda ya gagari kwakwalwar dan adam ya tunanin cewa zai iya kirkiro shi amma idan bai yarda da wannan kalubalen ba sai a ce to in ba ga tsoro ba ga dai harufa ya diba shi ma ya hadana shi ina fatar an gane Allah ya ce wal qur'anil hakim Allah ya ce ina rantsuwa da alqur'ani wanda yake gwani alqur'ani gwani ne wajen hikima Al-Qur'ani gwani ne wajen dadin karatu. Al-Qur'ani gwani ne wajen saurare. Al-Qur'ani gwani ne wajen bayyana duk abin da ake nema. To kaga kalmar Al-Qur'an suna ce ga shi littafin. To kalmar Al-Hakim fa siffa ce gare shi. Dan haka malamar sai ta ce: "Wa wusifa Al-Qur'anu bil hikma li'annahu al-kitabul muhkam alladhi ahkamahu Allah wa bayyanahu li'ibadihi." an siffanta alqur'ani da hikima ne saboda shi kadai ne littafi tsararren littafi wanda Allah madaukakin sarki ya tsara shi sannan kuma ya bayyana shi ga ainihin bayan shi fa huwa dhul hikma alfasila dan haka wannan littafi shine littafi wanda yake da hikima hikima kuma wanda take bayani dalla dalla bainal haqqi wal batili tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin abin da yake daidai da abin da yake barna ne Allah ya taimaka wakila wasu ku cewa suka yi li'annahu uhkimat ayatuhu ai an kirayi wannan littafi da siffa ta gwani ne tsararren littafi mai hikima saboda littafi ne da aka bi aka ainihin tsara ayoyin shi bi ajibin nazmi da tsari wanda yake mai ban mamaki sarki da daukaka sun tabbata ga Allah wanda aka saukarwa da littafin jama'a ba ko sunan shi ma bai iya rubuta ba balle bi ya tsara inda shi ya tsara ya aka yi littafin ya tsaro haka ya aka yi a lokacin shi babu computer amma ba a saukar da sura kaza bayan shekara biyar sai ya ce kun ga wannan ayar da ta sauka yau to ku saka ta a cikin sura kaza daidai wuri kaza haka ya biyarin ga tsara musu alqur'ani nan da ya sauka gare shi a shekara 23 an tsara littafin da wani irin tsari wanda yake mai ban mamaki na fata an gane sannan littafin ya zo da duk uslubin da kake tunani na gwaninta amma in ya zo inda kuma zaka samu mashiga da zaka ce an samu kuskure sai ka ga wannan tsarin da zaka zargi kuskure ya shigo sai ka ga babu shi ma'ana mawaka sai su dauko alqur'ani sai su dora shi a ma'aunin waka sai su ga bai hau ba yan sihiri da bokaye sai su dibo a irin surkulle da kalmomi da suke sai su aza alqur'ani sai su ga bai hau ba to matsala ce ta faru matsalar nan Allah ya kiyaye a yau musulmin duniya suna fama da ita ce Allah madaukakin sarki in ya fadi magana ita ce gaskiya bayan ta ba wata gaskiya amma matsalar da aka samu shedanun mutane da aljanu sun tarbiyanci mutane akan gaya musu ƙarya sakamakon wannan ya zama zuciyar mutane ta riga ta lausasu akan saurare da karban ƙarya dan haka da alqur'ani yazo duk yadda za a gamsar da su game da gaskiya alqur'ani an yi amma me yasa ba su yadda ba na farko dai saboda kafirci da ya shiga zuciyarsu na biyu kuma saboda sun dade suna jin ƙarya dan haka koda gaskiya ta zo sai su zama suna cikin shakka a cikin ta in ba haka ba duk wani tsari da fasaha da iyawa sun ji sun gani game da Qur'ani me ya rage sai su sallama amma sai suka zama kuma suna cikin shakka game da wasu ayoyi za su zo su bayyana mana anan gaba Allah madaukakin sarki ya kiyaye shine malaman take cewa wa badi'il ma'ani da kuma ma'anoni waɗanda alqur'ani yake fitarwa masu dadin ji masu dadin saurare waɗanda ke cike da iyawa wa uhkimat an tafarruq albadil sannan an tsara waɗannan ayoyi na alqur'ani daga duk wani canji ya iya hawan shi koda ka canza alqur'ani canjin ba zai canzu ba wa tahrif da kuma a cire wani abu a kawo wani abu wal ikhtilaf ko kuma karo babu karo a cikin alqur'ani wa tabayun ko kuma a samu wani wuri yana tifta wani wuri yana warwarewa babu irin wannan a cikin alqur'ani yo jama'a da zai yi a iya rikita alqur'ani ai da tun kafiran duniya gaba ɗayan su sun hada ƙarfi da ƙarfe na kuɗi da iyawa don su rikita alqur'ani taro suka yi a 1982 ko 83 a London wannan taron sun yi shi ne akan alqur'ani ya zama musu matsala suka ce ya za a yi a rikita musulmi a wannan lokacin Paproma John Paul na biyu wanda ya mutu Allah ya ƙara nauyin ƙasa
amin
saboda ya samu haɗin kai da goyen baya na Yahudawa sai ya ce a madadin kristocin duniya gaba ɗaya tun daga nada har na yau sai ya ce ya yafe wa duk abin da suke zargin Yahudawa sun yi musu na laifin kashe annabi Isa sarki ya tabbata ga Allah tun da aka yi tarihin krista ba su taɓa irin wannan tunanin ko maganar ba dukkan krista suna da haushin Yahudawa suka kashe annabi Isa suka gicciye shi amma a yau saboda Paproma yana da wata manufa da zai fadi ta ya rusa addinin musulunci ko ya karya shi yana neman goyen bayan Yahudawa sai ya ce a madadin kristocin da na yanzu a matsayin shi na shugaba kuma uban addinin Christianity ya yafe wa Yahudawa laifin da Kiristoci suke zargin su da shi na kisan Annabi Isa. Sai aka ce to me zai biyo baya, sai ce yawa so yake su haɗin ƙarfi da ƙarfe ba dan komai ba, domin a gabayan addinin musulunci psychologically, ina ma'anar psychologically a ma'anance a barka kana nan a musulmin amma tunaninka ba na musulunci bane, dabi'unka ba na musulunci bane, rayuwarka ba ta musulunci bace, aurenka ba na musulunci ba, kasuwancinka ba na musulunci ba, komai naka ba na musulunci ba, amma a gangar jiki an baka skeletal cewa kai musulmi ne, kana alfaharin kai musulmi ne, amma ba abin da kake da alaka da shi na musulunci. Sai wani Yahudi ya miƙe ya ce wannan magana ce mai kyau kuma tunani ne mai kyau, sai dai matsalar ko akwai shawarar da Papa Roma zai yi wadda za a iya kawar da wannan alƙur'anin da ke tsakanin su. In har za a iya kawar da wannan alƙur'anin, ya ce to za a iya rikita su psychologically, wato za a iya canza musu tunani. Sai wani ya miƙe ya ce wannan abu ne mai sauki a iya ainihin rikita alƙur'anin nan. Sai shi wancan ya miƙe ya ce to ina son in faɗakar da ku akan cewa mutanen nan da kuke nufin mu rikita su sakamakon rikita littafinsu da za mu yi ba su dogara da wannan rubutaccen da muke gani ba, sun dogara da abin da suka haddace ne na wannan littafin wanda haddar ita ce ta rubuta musu wannan. Ku tuna magana ta da na faɗa ran nan, na ce da a ce duk duniya za mu taro mu musulmi da kristoci da yahudawa da ƴan kabilar hindu da kowane addini akan cewa a tattara alqur'ani da bible both old and new testament, wato tsoho da sabon alƙawura, a tattara duk wani abu da ake da shi ake da our scripture ne ko documentation game da addinan a zuba a cikin teku. Mu musulmi in ababin kalubale ne za mu iya yadda, don mun san cewa ko harafi ɗaya ba zai kauce mana ba, domin ana gama zuba su suna narkewa za mu mayar mu rubuta abinmu, su kuma fa ba za su iya haka ba. Wannan dalili ne da ke nuna cewa ashe shi littafin wannan rubutaccen da ake gani ba shi ne asalin abin da muka dogara da shi yadda in hadda ta rikice za mu koma ba, a shi ne inda za a samu wata matsala za a dawo cikin hadda don a gyara shi. To ashe wannan yake nuna ba za su kai ga wannan manufa ba. A wannan lokaci da suka ɗebe tsammani akan cewa babu shakka haka ba za ta samu dangane da alqur'ani ba, shi ne sai suka haɗu akan cewa to yanzu abin da ya dace shine a hura wutar fitintinu tsakanin musulmi da kristoci a duk inda suke, kuma a rinka wadata kristoci da sophisticated weapons, miyagun makamai waɗanda za su rinka wa musulmi kare dangi. Don haka tun daga wannan lokacin in kuka duba har zuwa farko-farkon 90s rikici ake ta yi ko ina a tsakanin kristoci da musulmi. Kaje ka saurari kaset din nan nawa da ne shekaran jiya na sa mishi Kongo, wanda na yi ishara a cikin waɗannan maganganun akan cewa suna ganin sun shirya da muggan makamai, don haka kullum abin da suke so a je a tsogalo faɗa. Yau kamar shekara 10 da suka wuce jama'a, na tafi Port Harcourt, sai dare ya mini a hanya, sai na tsaya a Benin City don in kwana. Na tsaya zan kwana, ga nauyin bacci a idona na shawo dare ina tafiya, kusan ƙarfe 1 dare na isa. Sai suka kunna kiɗa-kiɗa a cikin hotel, na fito na ce musu bai yiwuwa na zo don in kwanta in yi bacci kuma a kunna kiɗa-kiɗa, lallai a kashe kiɗa-kiɗan nan, ba haka ba kuma za a yi tashin hankali. To shikenan dai kaya, sai asalin shi mai hotel din yana da gida a bayan hotel din, sai ya fito ya ce ya aka yi, na gaya mishi, sai ya ce in koma in kwanta ba komi, za a kashe da koma na kwanta a kashe. Da gari ya waye sai ya zo muna hira, cikin abubuwan da yake cewa ya ce babu shakka duk inda ka ga Bahaushe ya kufulo to an tsogale shi ne, yace Bahaushe baya tsogalar fada, to ga mahallin shahidi. Sai yace na zauna a Kano tun ina saurayi har na zama yadda nake din nan, yace tunda muka taso mu ne tsiraru a sabon garin Kano, wanda idan Kanawa suka yi mana kofar rago za su iya hallaka mu gaba ɗaya, ba za a ji labarin mu ba. Yace amma sai malaman mu su tara mu a cikin churches, sai su ce mana an dade ba a tsogalo Hausawa ba, wane ne yake da wani tunani wanda za a tsogalo su? yace to shekarar da aka ce za a gayyato bishop wane wane banke ko wane ne din nan, yace a wannan shekarar taro akai a coci cewa an dade ba a tsogalo ba. Yace to da naji haka ina fita cocin sai nace to abin nan ba addini bane. Yace shine naje na sai da gidaje na da hotels ina a sabon gari. Yace ni kuma dan nan jihar Bandal ne, shine nazo na ainihin gina gida na gina hotel a binnin na dawo. Mukai tahirar rakin mu ya ta bani wannan labari. Wannan shahada ce daga bakin su. Abubuwan da ake gaya musu kenan a coci. Ya za a yi aje a tsogalo fada? Jama'a wannan irin addini ne addinin tsogalar fada? Kana zaune ka ce a tsogalo fada? Wannan addini ne na ƴan daba jama'a. Amma babu wannan a cikin addinin da Allah ya saukar a ce a tsogalo fada. Saboda me? Saboda an shirya da makamai. To amma kuma abin takeice, Allah madaukakin sarki ce mana yake mu musulmi wa iddu lahum mastata'atun min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Allah ce mana yake mi tattali. Mu kuma da aka ce mi tattali ba cewa akai mi tattali dan mun ga mun shirya mu tsogalo fada ba, cewa akai mi tattali dan mu tsara kanmu. Yau shekara 200 da ta wuce dan fodiyo da ya yaki a kasan nan ba yaki ya tashi ya tayar ba, wa'azi yake karantar da mutane yake sai aka hana shi. Da aka hana shi, duk da hana shin da aka yi bai ja baya ce ayi yaki ba, sai yace abin da zai yi ayi gudun hijira a koma inda zai yi ayi addini. Da aka yi gudun hijira kuma sai aka ce an yi fatawa akan duk inda aka gan shi a kashe, duk inda aka ga mabiyin shi a kashe, duk inda aka ga dukiyar su a kwashe, duk inda aka ga matan su a kwashe su. Sai yace to mu tashi mu kare kanmu. Bayan da suka yi kare kan nasu daga 1804 zuwa 1807, shekara uku, Bello ya ce a cikin littafin Infaqul Maisur, ya ce sai mahaifina ya tara mu ya ce da mu, mu fa dama ba fada muka zo yi ba, mun zo ɗaukaka addinin Allah ne aka hana mu. Tunda mun kare fitinar da aka tara mana, mu ci gaba da wa'azi don mu dama aikin mu kenan. Wannan ita ce manufar mu yau shekara 200 Bello ya rubuta ya ruwaito wannan magana daga mahaifin shi a cikin littafin Infaqul Maisur fi tarihi biladi tukru. Tarihi ne tun daga Benin Republic yayi har zuwa East Africa, Central East Africa. Wannan duk yankin gaba ɗaya yana ƙarƙashin mulkin ɗan Fodiyo. In ka buga tun daga Najeriya ta arewa ɓangaren yamma, sannan ka buga tun daga Najeriya ta ainihin arewa ɓangaren gabas, sai da ya tsallaka ya shiga Adamawa ta Kamaru, ya shige ya je can Central East Africa. Duk daular Usmaniya ta kai wannan wurin. Bello ya waɗannan bayanan. Mutanen da suka mallaki mulki irin wannan jama'a yau shekara 200 da ta wuce, Bature bai shigo ƙasar ba a lokacin. Idan da a ce addini ne na 'yan ta'adda cewa duk wanda bai shiga addinin ba a gama da shi, ana jin da babu sauran burbushin kafiri ko kwaɗe yanzu a duniya a ƙasar nan. Amma ya aka yi aka samu kafirai a arewa, ya aka yi aka samu kafirai a kusa da daulolin nasu. Saboda me? Saboda ba fada suka zo ba, yaɗa addinin Allah suka zo yi. Lokacin da Modibbo Adamu ya rubuta wa Shehu Usmani ya ce jama'ata suna son addini amma ba sa fahimtar yarena, ba Fulatani ne shi, Hausar ma baya ji, sai Shehu ya rubuta mishi takarda, ya rubuta mishi addu'a, ya ce tafi ka je kai ta karanta musu Alkur'ani kana ci gaba da wa'azi, in Allah ya so Allah zai sa su fahimci yarenka, kuma ka rinka auren su da su da ainihin zuriyarsu. Abin da ya faru kenan, za ga fulanin kasar Adamawa sun cuɗe da kabilun saboda auratayya. Bayan cuɗewar sai zama da wahala ka samu wani kabila a kasar Adamawa da baya jin Fulatanci. Shin da an so a tursasa su Shehu ba cewa zai a kashe arnan banza ba? Amma sai ce a'a, a je a karanta Qur'ani, ayi addu'a, ayi musu wa'azi, kuma a aure su. Akwai addinin da ke ƴanta bawa da yake mutunta mutane irin addinin Musulunci? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To wannan shine bayani jama'a. Dan haka lallai ne alarammomi da matasa masu kokarin hadda Alkur'ani su zage, domin Allah da yake zai kare Alkur'anin nan zai kare shi ne ta hanyar waɗanda za su rinka karanta shi. Na'am, Allah ya taimaka. Al-wasf at-tasi', siffa ta tara ta Alkur'ani, Al-Muhaimin. Al-Muhaimin din nan yana daukan abubuwa da dama, yana daukan tsararre, yana daukar mai amana yana daukar mai kula duk waɗannan siffofi sun tabbata ga alqur'ani mai girma kowace ka fassara kaga dai alqur'ani tsarare ne da tsarewar Allah kaga dai alqur'ani littafi ne mai amana domin shi kadai ne littafin da yazo ya gaskata littafai da annabawan da suka gabace shi idan da littafi ne wanda ya zama mara amana duk inda yazo yaban annabawan da suka gabata da sai watsar da bayani akan su ya ta yaban annabi Muhammad kawai haka ne ko ba haka ba haka ne amma kaga littafi ne mai amana sannan littafi ne wanda yake tsararren littafi da tsarewar da Allah madaukakin sarki ya mishi malamar ta ce aslul haymana asalin ainihin wato alhaymana alhifz wal irtiqab wato kula da kuma kiyayewa yuqalu idza raqiba ar-rajul ash-shay'a wa hafizahu wa shahidahu qad haymana fulanun alayhi idan wani ya sa ido ya kula ya tsara abu sai a ce ai wani ya kula yayi haymana akan shi ina fata an gane fa huwa yuhayminu haymanatan wa huwa alayhi muhaymin shine mai kula ina fata an gane wa fil lisani malamar tace a cikin littafin lisanul arab na al-imam ibn al-manzur al-ifriqi malamin yace fil muhaymin khamsatu aqwal malamai sun ce al-muhaymin yana da fassara guda biyar suka ce fassarar farko al-muhayminu al-mu'tamanu in aka ce al-muhaymin shine abin da yake amintacce tsararre wakila wata fadar aka ce ash-shahid wanda yake sheda wato al-qur'ani yayi sheda annabawan da suka gabata gaskiya ne yayi sheda littafan da suka gabata gaskiya ne wakila ar-raqib kuma suka ce ainihin yana daukar ma'ana ar-raqib wato wanda yake kula wakila qa'iman alal kutub suka ce kuma yana daukar ma'ana wanda ya tsayawa sauran littafai ma'ana yanzu in ka tashi cewa at-taura ƙarya ne sai Qur'ani ya ainihin zo sai kare ta ya zama mata attorney general ya zama mata lawyer ya zama mai kare ta ya zama ko kun fahimta shine qa'iman alal kutub sannan wakila muhaiminun fil asl ko muaimin wa huwa mufai'il min al amana aka ce mai amana duk yana daukan waɗannan ma'anoni guda biyar wa jaa wasfun lil qur'ani fi qawlihi ta'ala bayani dangane da siffa al qur'ani ta zo a idda Allah yake cewa na'am
wa anzalna ilayka al kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al kitabi wa muhaiminan alayhi
Allah madaukakin sarki ya ce wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi mun saukar maka da littafin alqur'ani da gaskiya da gaske Allah madaukakin sarki yake jama'a ba da wasa Allah yake ba Allah ya saukar da alqur'ani da gaske kuma dan ya tsaye da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi shi alqur'ani din da yazo yana gaskata littafan da ya samu a gaban shi minal kitabi wato abubuwan da ya samu a gaba gare shi na rubutattu na daga littafan Allah dubbaki daya yana ainihin wato gaskata su sannan wa muhaiminan alaihi shi alqur'ani din kuma yazo yana mai sheda akan waɗannan littafan yazo yana mai tsayawa ga waɗannan littafan yana mai kare su malamar tace wa wasifa alqur'anu bil haymana li'annahu aminun an siffanta alqur'ani da haymana ne amana saboda shi alqur'ani amintaccen littafi ne wa shahidun littafi ne mai sheda wa hakimun kuma littafi ne mai hukunci ala kulli kitabin qablahu ga duk wani littafi wanda yazo kafin shi ja'ala Allahu hadha alkitaba alazim alladhi anzalahu akhir alkutub Allah ya sanya wannan littafi mai girma wanda shine littafi na ƙarshe da Allah ya sa wa khatimaha kuma shine cikamakin littafai bayan shi babu wani littafi ashmalaha sai Allah ya sanya wannan littafi ya fitattaro bayani fiye da kowanne littafi misali jama'a zabura baki ɗayan abin da ke cikin ta zikiri ne babu shari'a a ciki zabura yadda kaga kamar hisnul muslim misali a wurin mu ai hisnul muslim duk addu'a ce ko littafin al-azkar na al-imam an-nawawi to zabura baki ɗayan ta zikirori ne a ciki kaga kenan yanzu idan wani yayi sata in aka dauko zabura a ina za a samu hukuncin shi babu ashe kaga zabura bata cancanta ta zama littafin da za ta zauna dindindin ga mutane ba don ba za ta warware musu matsaloli ba attaura da tazo ita kuma sai ta taho da zafi saboda sun kangare Allah ya rinka mu'amalar su da yadda suka mu'amalance shi zalika bima asaw wa kanu ya'taduna to doka in ta zama mai tsaurin tsiya ce ba ta da dadi kowa ya san kaftin akwashi ai lokacin Buhari ko ko Buhari ya ce akwashi ko bai ce akwashi ba sai kaftin akwashi ka zo ka samu an kwashe shagonka haka ne ko ba haka ba irin wannan dokar ba za ta dade ba duk doka in kai tsauri dan adam ba zai dade yana binta ba ko kun fahimta to wannan tafiya ana nan sai kuma littafi ya taho na annabi Isa shi kuma da yazo fa yazo ne kamar yadda annabi Isa yake fadi a cikin alqur'ani wa uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum nazo ne in sassauta muku wasu abubuwa da aka haramta to nazo ne in halatta su to har yanzu dai akwai sauran zafi kenan haka ne ko ba haka ba a karkashin wannan alqur'ani yazo bi ashmalil ahkam yazo da hukuncen hukuncen da suka tattaro komai kuma da saukin karatu da saukin komai da sassautawa to sai alqur'ani ya cancanci siffa ta ya zama littafi na dindindin wanda ya dace da dan adam ina fatan an gane domin dai na farko duk abin da dan adam yake nema akwai a ciki na biyu littafin yana da sauki na uku littafin Allah da kanshi ya siffanta shi da albarka kamar yadda zaka zo ka ji ita ko rayuwar dan adam dama gaba dayanta ba yawa ake nema ba me ake nema albarka to littafin yana da albarka a karkashin wannan sai zan alqur'ani shine littafin da ya dace ya zama wa dan adam dusturul haya tsarin da dan adam zai bi wajen ya gudanar da rayuwar shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu shine ainihin malamar sai take cewa wa akmalaha kuma wa a'zamaha kuma sai ya zama ainihin alqur'ani shine littafin da yafi girma wa akmalaha kuma littafin da yake shine cikakke a bisa sauran haisu jama'a fihi mahasin ma qablahu duk wani alheri dake cikin littafan da suka gabata Allah ya dibo waɗannan alheran ya tattara su a cikin alqur'ani Allahu akbar kun ga dan haka mun waye gari ba ma buƙatar duk wani alheri da ke cikin attaura ko injila da za ka buɗe ka gaya mana yanzu domin muna da wanda ya tattaro waɗannan alheran da kuma ƙari ko kun fahimta shi yasa da annabi ya ga Umar yana karantawa hankalin shi ya tashi ya ce alam atikum biha bayda'a naqiyya ban zo muku da shari'ar bane farakar me yasa za ku rinka dama da hagu kuna lalibi ba ma buƙatar yanzu a dibo mana attaura ayi mana wa'azi da ita ba ma buƙatar a dibo mana injila ayi mana wa'azi da ita ba ma buƙatar zabura amma waɗanda suke harkar bugin buga na karatu da tattaunawa da muƙabala da su da kiristoci waɗannan su ne za su iya ɗibo waɗannan su je su yi musu hujja amma a ce malami na musulunci ya tara mutane yana karantar da su attaura ba mu buƙata malami zabura bata ya bata ba mu buƙata me muke buƙata alqur'ani shine fantastic shine daidai da zamani shine ya dace da mu a ƙarƙashin wannan sai malaman take cewa wa zadahu min alkamalati ma laysa fi ghairihi waɗancan littattafan tare da cewa littattafan Allah ne suna da tsarki suna da ɗaukaka to da alqur'ani yazo sai ya zan duk tsarkin da suke da shi da ɗaukaka da kammala sai tattaro sai kuma Allah ya ƙara mishi tashi kamalar akan tasu haisu falihaza ja'alahu shahidan dan haka Allah madaukakin sarki ya sanya shi mai shaida domin baka shaida akan wani abu sai ka cancanta sai ka zama kana da wasu siffofi to waɗannan siffofin da za su iya bada damar alqur'ani yayin shaida yana da su wa aminan kuma ya zama amintacce ne mai iya bada labari a keke da keken yadda yake wa hakiman alaiha kullaha sannan kuma ya zama mai shaida akan wato mai hukunci akan waɗancan littafai gaba daya ma'anar hukunci a nan shine zuwan hukuncin alqur'ani ya darka ke duk hukuncin da ke cikin attaura da injila ya gama hukunta su gaba daya wa takaffala Allahu ta'ala bi hifzihi bi nafsihi alkarima Allahu akbar Allah ya lamince cewa shi da kanshi zai ainihin kiyaye alqur'ani wato wannan magana tafi fadi fiye da maganar da na faɗa a yanzu ma'ana kenan da a ce alarammomin duniya gaba ɗaya za su mutu da a ce za a yi tawaye gaba ɗaya a daina hadda alqur'ani Allah ya lamince shi da kanshi sai ya tsara abin shi. Ashe tsarewar ma ba ta da alaka da haddace shi a kwakwalwar wani ko haddace shi a cikin memory ko kuma CD ko wani abu. Allah da kanshi ya lamince zai tsara abin shi. Fa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace na'am
inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun.
Allah madaukakin sarki yace inna nahnu nazzalna adh-dhikra, lallai dai mu muka saukar da shi adh-dhikr al-qur'ani. Wa inna lahu lahafizuna, kuma lallai mu za mu tsare shi. Shikenan magana ta kare. Ko kowa yau qur'ani ta waye, Allah ya sha alwashin zai tsara abin shi. Kuma jama'a mun ga wannan tsawon shekarun da at-taura da injila suka zo suka yi aka lalata su, al-qur'ani yanzu ya wuce tsawon waɗannan shekarun an kasa lalata shi. Kun fahimta jama'a? At-taura ko shekara goma ba ta yi ba, bani isra'ila suka fara rikita ta. Al-qur'ani yau shekara 1400 da wani abu da saukar da shi, makiya duk sun yi taron dangi akan ya za su yi su rikita shi sun kasa jama'a. Dan haka sai ya rage, sai dai a mai da alqur'ani hanyar tsogalar fada, sai a je a yi alqur'ani dan mitsili, sai a sanya a dunduniyar takalmin da aka san karuwai ne ke sawa. To wannan kuma yana daga cikin ya tabbata ya gagara kenan. Dan in ka wuce mutum ya harare ka yayi kaki ya tofar ɗaya gefen da ba nan kake ba, in ka gane da kai sai ka gane shi, dan inda ya isa da kai ya kaka ya tofawa. Amma tunda har ya kaka ya tofar gefe guda kuma da kai yake, to ya ji tsoro ke. To inna ma musulmi lallai ya ji kishin alqur'ani in aka wulakanta shi. Kuma lallai ne kamar lauya ne yaga an dauki constitution din kasa an maka da kasa, sai ya ji zafi. Haka duk musulmi mai imani in yaga an wulakanta alqur'ani zai ji zafi jama'a. To da yake sun san wannan tana daga cikin abubuwan da ke harzuka mu, sai sukan yi irin wannan dan su harzuka mu din. Sannan akwai wasu wadanda yake musulmi ne basu san darajar musulunci ba saboda jahilci, Allah ya yafe musu. Zaka ga wasu abubuwan ma su ne wai dan su daukaka addinin musulunci, sai ga mutun yana da masaka sai ya je ya saka ainihin atamfofi ko ya diddika, sai rubuta ayoyin alqur'ani a jiki, bai san cewa wannan haramun bane, domin wannan ya halakar da alqur'ani akan aje a wulakanta shi, a shiga ban daki da shi, ayi amai akan shi, ayi fitsari akan shi da makamantan su. Amma in ka zaunar da shi kai hira da shi, sai ka ji ya ce yana so ya daukaka alqur'ani ne, shi ya sai haka. Kaga rashin sani kenan. Allah madaukakin sarki ya yafe musu. Shine sai malama ta ce wal wasfu na'am.
وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون.
Allah madaukakin sarki ya ce wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun, wannan littafi ne da muka saukar da shi mai albarka, musaddiqul ladhi bayna yadayhi, kuma mai gaskata littafan da suka zo kafin shi. Wannan yana siffanta alqur'ani da albarka, sannan yana siffanta alqur'ani da amanaccen da muke fadi. Ina ma'ana amana anan? Shine kana da girma kuma ka zo kana fadin girman wasu. In ka dubi ɗabi'ar ɗan adam ba sa yin haka. Mai girma bai son a faɗi girman wani ma a gaban shi, ko kun fahimta? Wannan siffa ce ta ɗan adam. Don haka har annabawa da Allah ya ba su girman sarauta sai da suka shiga irin wannan ɗabi'ar. Alhudahuda da ya tafi bai nemi izini ba daga fadar sarki Sulaiman, da ya tabbatar an yi gulmar shi, an yi guntsugumin shi kafin ya zo. Da ya zo sai ya shiryo labari mai tsaga zuciya, ya ce inni wajadtu imra'atan tamlikuhu, mace na samu tana mulki ranka ya daɗe. Sai Annabi Sulaiman ya ji hankalin shi ya tashi a gaban shi, kuma ba fadan shi ya ce ya je ya gano mulki. To ya ga inda mulki ya fi fada su kenan, tunda har ya zo yana ba da labari ko inni wajadtu imra'atan tamlikuhu. Sai ya sake cewa wa utiyat kulli shay'in, min kulli shay'in, kuma komai ka sani an bata komai tana da shi kaga matsala ta faru sai yace wala ha arshun azim tana da wani babban gado ma ranka ya dade kai baka taba ganin shi ba dan haka yanzu duk laifin da ake zargin za a yi wa alhuda huda kaza za a kashe shi za a duk an manta da laifin saboda duk wanda ya zauna fada ya san akwai tsuguni a fada ya san akwai guntsugulu a fada ina fata an gane wannan irin albarka ta wannan littafin jama'a ita ta sa littafin yake bada labari hatta na littafan da suka gabace shi da annabawan da suka gabace annabin da aka saukarwa domin ka'idar da Qur'ani yake nuna mana anan in dai kana da girma da gaske girman ne bayyanar girman wani ba ta rage taka ko kun fahimta jama'a shekarar ka 70 sai aka ce ga wani dan shekara 40 ya taso har abada zai kai ka ne ban laifi ka don ka tayar da hassada yaya za a ce shi ma ya girma wannan yaran har yanzu fa a matsayin da yake a wurinka ba zai taɓa funka ba domin yana ƙara yau gaba kai ma kana ƙara gaba na fata an gane saboda haka bayyanawar da alqur'ani ya ga darajar sauran littafai ba ta rage mai daraja ba hasali ma ta ƙara bayyana cewa littafi ne wanda yake mai amana walitunzira ummul qura sannan kuma Allah madaukakin sarki ya saukar da shi wannan littafi ne dan kai gargadi ga uwar alqaryu ina ma'anar gargadi ga uwar alqaryu gargadi ga mutanen kasar makka an kira makka uwar alqaryu ne saboda dalilai kamar haka da malamai suka fadi na farko dai dukkan wani gari wanda yake ba makka ba to a gefen duniya yake dukku abin da aka ce ga idda tsakiya take ga gefe to babu shakka gefen nan bai kai daraja idda tsakiya take ba diddiga ta tabbatar da cewa kasar makka ita take tsakiyar duniya to kenan nan ne birnin duniya ko ina ya zama kauyen makka kenan wannan na daga cikin dalilan da yasa aka ce mata ummul qura sannan na biyu suka ce saboda an haifi mutumin da yafi kowa wayewar kai da ilimi har duniya ta tashi bai yiwa ku irin wannan mutumin ya zama ya fito daga wurin da yake makaskancin wuri sai wurin da yafi ko ina sannan aka saukar mai da littafin da yafi kowanne littafi dan haka lalle makka dai ummul qura ce to an saukar maka da alqur'ani ne dan kai wa'azi ga mutanen ainihin makka wa man haulaha da wadanda ke kewaye da ainihin kasar makka din don haka ce wadanda ke kewaye da kasar makka har mu nan mun shigo ciki har ko ina a duniya sun shigo ciki domin duk wani gari wanda ba makka ba to yana gefen makka ne wannan na ɗaya daga cikin abin da ke nuna alamiyatud da'awa al-islamiyya cewa da'awa ta musulunci ba da'awa ce ba kauyen da'awa ba da'awa ce wanda za a fuskanci duniya da ita a ƙarƙashin wannan Allah madaukakin sarki bai turo annabi ba sai da ya shirya shi bai turo shi da littafin da ya zama jekanayi ka ne a wajen shari'o'i ba wannan ke tabbatar da kenan a musuluncin nan wanda duk zai da'awa da'awa da ake kira da'awa to ya shirya ta kafin ya bayyana in ba haka ba to ya koma gefe guda domin nan abinda ake nuna mana shine an saukar da alqur'ani ne dan ai wa'azi ga ina ga mutanen makka da kuma wadanda ke kewaye da makka duk duniya kenan a karkashin wannan alamiyatud da'awa annabi sallallahu alaihi wasallama ya rakkazu wato ya zauna a wuri guda ya karantar da sahabbai a tsakanin garin Makka da Madina sai ya rinka tura su ga wurinka Abdullahi dan Mas'udin na daga cikin wadanda aka tura sai ya fashe da kuka yace ya manzon Allah ba ni son in rabu da kai manzon Allah ya zaunar da shi yace gaskiya ne amma yaya musuluncin zai yadu idan mun tattaro a nan Madina wannan yake nuna kenan jama'a lalle kamar yadda kasar zazzau take birnin ilimi din nan mu taru mu haɓaka ilimi anan sai kuma mu bazama mu shiga cikin garuruka mai ta karantarwa garin karantar da musulunci da zage-zage suka tafi kasar Ghana suka je da dabi'u nagari suka je da halaye nagari kun san a lokacin mai ake cewa Bahaushe a Ghana dan Allah ake ce mishi kabilar Asanti lokacin nan ba kristoci bane ba addinin da suke bi addinin maguzanci suke bi zage-zage suka tashi daga nan cikin garin Zariya jama'a suka je suka zauna suna karantar da su addinin musulunci wasun su teloli ne wasu masu sai da goro ne wasun su masu kwado da linzami ne sai kabilar Asanti kafiri ne ba musulmi ba in ya rasa idda zai aje kudin shi sai dibo sai ya baiwa bahaushe ya aje mai naka ce ina kudin ka sai ce na ba dan Allah me yasa yace dan Allah saboda ya gama ganin gaskiya san Allah ya fi kowa gaskiya to ga ayyan shi ya turo mana su kula da mu da amana dan haka sai kabilun asanti suka yi ta musulunta jama'a yasa yanzu aka je cikin Ghana cikin Kumasi cikin ina ne sai ga mutane wadannan zage-zage ne wadannan Sokoto ne wadannan Zamfara ne wadannan daga ainihin yan Kaba suke a Kano duk gaba ɗayan abin da suka je shine mai jama'a ya da addinin musulunci kuma da suka je jama'a sai suka je musu da siffa ta malanta ta haƙiƙa ba wai ka je malami kawai da buzunka da buta ba kowa da sana'a yaje ya karantar kuma yana da abin da zai ci kun fahimci wannan da kyau jama'a wannan shine abin da yake wajibi akan mu yanzu jama'a arna suna nan a kasashen Port Harcourt Niger Delta din nan jama'a yau kamar wata 4 ko 5 da suka wuce na gama compiling wani bincike akan Niger Delta kun san Mujahid Asari Tokunbo din nan duk abin da yake yana ne saboda musulunci abin mamaki lokacin da na binciko na gane wannan muka hadu da shi bara aikin maka na dike shi na dan yi mishi tambayoyi akan haka har sai muka hadu a nan kuma da wani wanda ba musulmi bane sai yake cewa tun ranar farko da aka kawo shi sai yace an danne musulunci da musulmi ne a Niger Delta dan haka ya tashi yace ba zai yadda ba sai an taimake su kin sa yanzu matakin farko ai da gwamnati ta dauka game da shi Mujahid ba sauran yan Niger Delta ba shi duk abin da yake yace an danne musulunci ne a Niger Delta yace akwai musulmi da yawa a Niger Delta amma an danne su ba a ba su haƙi ba a ba su ainihin darajojin su shine sai shugaban kasa yar Ado sai ya dibo samari guda 200 aka kai su katsina aka ce aje a karantar da su addinin musulunci a koma da su su je tunda dai wannan ya ce an danna mutanen shi to a karantar da su a koma da su a empowering din su a gina musu masallatai a gina musu makarantu a gina musu kaza ina magana danna musulunci kuma malami 200 ya dora gari ina fatan mun gane ashe jama'a wannan addini babu shakka ya kamata mu tsaya mai nazari akai yanzu daidai ne jama'a mu taru a wuri guda ilimin yayi yawa wannan yayi wannan raddi wannan yayi naqadi a halin wasu suna can suna neman waye zai musu sallar tarawihi daga alamtar kaifa zuwa suratul nas in ka biya musu wannan gaba ɗaya sai su ce ya haddace qur'ani gaba ɗaya dan su suna ga daga alamtar kaifa zuwa nas ai wannan ma juz'i ne babba ko kuma ma shine alqur'anin gaba ɗaya wallahi wasu samari ɗan bidda nufawa ne sun bani sha'awa da aka tura su suka yi service a wari da suka ga yadda musulunci yake buƙatar da'awa sai suka ce to su kam nan ne degree su zai yi aiki wannan ya karanta chemical engineering wannan ya karanta mechanical sun je sun yi NYSC a refinery amma sai suka ce sun gano ga mutane na buƙatar musulunci amma babu malamai sai aka samu wasu bayan Allah daga wari suka hada kuɗi masu ƙarfi aka je aka gina masallatai da makarantu su kuma waɗannan suka ce za su yi aikin zama karantarwa suka ce Allah ya ba su ladan digirin su anan nace ai ma babu digirin da ya kai wannan daraja yo ka gama digirin kuma ka ce zaka zo ka taimakawa addinin Allah a idda ake fatara da buƙatar addini ana buƙata jama'a ana buƙatar addinin nan lallai jama'a amma dole sai mun yi hakuri kuma mun je mun zauna inda babu ruwa babu wuta babu service na GSM mun je mun karantar da mutane idan kuma ba mai haka ba to makiyan mu za su je wurin da yafi haka muni da wahala su zauna su yi kuma su hada mu fada da waɗannan mutanen ku dai duba lalaci ya kai lalaci nan in ka shiga kasar zazza wajen Ikara ka shiga kasar Katsina wurare sai ka ga gasunan kabilun mu ne yaran mu ɗaya da su amma mun yi sakaci makiyan mu sun hauro sun zo sun hada mu gaba da su sai ya wuce Hausa yake rangada dau irin taka koma ta fita ka dadi amma zagin ka yake ashar yake maka saboda an lalata mai tunani an nuna cewa kai makiyin shi ne domin inda kai masoyin shi ne da ka saka shi a cikin addinin ka saboda haka lallai jama'a mu shirya akan cewa wannan da'awa tabbas da'awa ce alamiya da'awa ce ta duniya dole ayyawan karade ta aje a isar da sako kuma wanda duk bukata ta kama aka ce wani zamu tura ka gari kaza zaka rinka karantarwa karka ce to ai kai kuma kana son zaka rinka sauraron tafsiri sai a rinka aika maka a cassette ba dan komi ba saboda jama'a wallahi in kuka nan kasar zanzo Allah ya albarkace mu jama'a in ka taho Kaduna Kano Katsina sai ka ga mutane sun san addini amma wallahi in ka nausa kai wasu wuraren jama'a ahlus sunnah wurin ma an ka gansu sai ka rinka jin tausayin su ba ahlul bid'ah kam dama ba a maganar su ahlus sunnah zaka je ka samu sai ka ga sunnah ma labarin ta suke ji Allah madaukakin sarki ya taimake mu to shine Allah madaukakin sarki ya ce wallazina yu'minuna bil akhirah wadanda suka yadda da lahira yu'minuna bihi sune suke yadda da shi wannan littafi na alqur'ani wahum ala salatihim yuhafizuna kuma sune suke kula da sallolin su Allah ka samu daga cikin wadanda suka yadda ta hakika da alqur'ani Allah ka samu daga cikin masu kula da salloli wa qawluhu ta'ala da kuma maganar Allah madaukakin sarki na'am
وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
الله مدوككين سركي يتي وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ وَنَّ لِلتَّافِي نَدَ مُكَ سَوْكَرْ دَشِي مِيَ الْبَرْكَ محل الشاهد كينا لِلتَّافِي نَنَا دَ الْبَرْكَ fattabi'uhu dan haka ku bishi in kuka bishi kuma za ku yi albarka jama'a kun ji sirri daga cikin sirrin albarkar musulmi sai ga an dauki arne da musulmi lokaci guda aiki nan da nan sai rayuwar musulmi ta habaka arne yana nan a idda yake sai ga arne da musulmi lokaci guda suka fara kasuwanci ko suka fara wata harka sai ga musulmi ya zama dan albarka me yasa ba zai albarka ba suratul fatiha so nawa ke sauke ta auni so 17 wanda sauran surori jama'a su 17 ka karanta suratul fatiha ayini a cikin rakawoyi 17 na salloli da kake guda biyar to ina ma a ce kuma musulmi suna bada kula game da tilawa ta alqur'ani nazari game da gane ma'ana alqur'ani a tashi ayi tahajjudi da alqur'ani wa min al-layli fatahajjab bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda ka karanta alqur'ani kai sallah ko da raka'a daya ce ka karanta alqur'ani da daddare kafin ka kwanta ko da aya guda ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda bai samu damar karanta komai na alqur'ani ba sai ya karanta amanar rasulu ta isar mushi jama'a mun gane wannan da kyau ko shine yace wannan littafi ne mai albarka wanda muka saukar fattabi'uhu dan haka ku musulmi ku bi wannan littafi wattaqu kuma ku yi taka tsantsan kar ku kauce wa littafin la'allakum turhamuna in kuka bi alqur'ani kuma ku ne kuna taka tsantsan domin in kana biyayya kuma sai ka rinka kana taka tsantsan dan a lokacin shedan zai taso ka gaba kun san cewa kowa shedan na kama shi da yadda yake ne shedan zai iya kama jahili da jahilci zai iya kama fasiki da fasikanci fasiki in yayi yunkurin tuba sai shedan ya ce mishi yo kai dan me zaka tuba ma laifin yayi yawa yaushe ma Allah zai yafe maka kai baka ganin laifukan ka sun yawa ka ci gaba kawai kun ga anan ya ƙara batar da shi da fasikancin shi a wannan lokacin kuma zai zo ya samu malami mai karatun alqur'ani shi kuma sai ya samu shiriya ya rinka tunani bari ya burge ai babu ishi ba wanda ya kai shi iyawa ba wanda ya kai shi kaza ba wanda ya kai shi kaza dan haka lallai in kana bin alqur'anin kuma sai ka rinka kana attaqawa sai ka rinka kana taka tsantsan sai ya ce la'allakum turhamuna lallai in kuka bi alqur'ani kune kuna taka tsantsan Allah madaukakin sarki zai ji kanku zamu zo a cikin tafsirin mu zamu tattauna akan ire-iren waɗannan kalmomi waɗanda Allah yake amfani da su da uslubi irin na dan adam dan adam ne yake cewa mai yuwa dan adam ne yake cewa wai dan adam ne zai iya cewa ta iya yuwa to waɗannan kalmomin sai Allah ya dauke su yake amfani da su kamar yadda mu ma muke magana to mu ɗan adam muka ce mai yuwa saboda ba mu da garanti game da rayuwa da kuma yadda al'amari zai kasance amma mai yuwa a wurin Allah ba mai yuwa bace tabbas ce dan haka zai ga malaman tafsirin suka zo suna fassara la'alla da asa akan cewa tabbas Allah madaukakin sarki ya taimake mu. wa qawluhu ta'ala da kuma maganar Allah madaukakin sarki Allah yace
wa hadha dhikrun mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun
Allah madaukakin sarki yace wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu wannan ambato ne mai albarka wanda muka saukar da shi Allahu akbar albarka alqur'ani tana cikin harufan tana cikin ma'anar tana cikin kowace kwana ta alqur'ani dubi kudama ce ta harbi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana sallah al-imam at-tabarani ya rawaito wannan hadisi da isnadi hasan annabi yana idar da sallah sai ya ce Allah ya la'anci kunama bata bar mai sallah ba bata bar mara sallah ba sai sa aka kawo mishi gishiri sai ya diba sai ya zuba a cikin ruwa sai ya dangwala hannun shi a cikin ruwan nan ruwan gishiri yana shafawa a daidai idda kunamar ta harbe shi yana karanta kul huwallahu da falaki da nasi yana gama karanta kowace guda ɗaya so uku shikenan sai ya zama zafin harbin kunaman ya kau ka gaya mun wacce magana ce zaka karanta ta kana haka ka jin raɗaɗin ya kau in ba alqur'ani ba mahaukaci ne ya haukace yana dukan dangin shi suka kama shi suka daure a ƙarfi suka ga wani musulmi ne bai dade da musulunta ba suka roke shi ya zo ya karanta musu wani abu na alqur'ani ga mahaukacin nan fatiha ya karanta kafa uku da safi da yamma da safi da yamma har kwana uku wannan mutumin ya watsake haka abu sa'id al-khudri dagacin kauye ne shi ma kunama ta harbe shi abu sa'id ya je karanta mai suratul fatiha sai ta warke wannan albarka ce ko ba albarka ba albarka ce duk yadda kake da wani yaro yanzu tsakar dare sai kaga yaro ya razana ya tsandare da kuka to fa mishi kul huwallahu da falaki da nasi sai kaga ko menene ya kau albarka ce ta alqur'ani jama'a duk abin da ya dame ka a duniyan nan ka karanta alqur'ani kana karanta shi sai ka ji wannan damuwa ta kau allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innu qulub yanzu jama'a irin wannan littafi mai albarka ya kamata ai wasa da shi ya kamata ba ni ina ganin cewa babu shakka muna ganin mun yi ilimi mun yi wayewar kai mun goge sai dai ina tsoron wayewar ka ta zama irin ta bature ba dan komai ba domin iyayenmu da muke ganin cewa ba su zurfin ilimi ba su wayewar kai ba sun baiwa alqur'ani muhimmanci a rayuwarsu fiye da komai suna kaunarka suna son ka sai su dauke ka sai su tura ka gabas kasar da maturu ko fatas ko makomai dugur ko ina ne kaje dan me dan alqur'ani yanzu ga makarantun tahfizul qur'an muna da su jama'a wata dabi'a da naga mutanen makka su ne tana bani sha'awa ba a daukan yaro makarantar primary sai ya kai kamar shekara 6 zuwa 7 to sai suka dauko wata dabi'a kananan yaya sai akai musu makarantu na tahfizul qur'an sai kaga yaran nan suna tafiya tahfizul qur'an a cikin waɗannan shekaru guda 6 da yaro zai a rayuwar shi sai ga ya haddace mafi yawa na daga alqur'ani me yasa yanzu ba za mu zo da wani tsari ba jama'a wanda za mu bada muhimmanci game da karatun alqur'ani kun ga tsarin nan da ustazai suka bullo da shi a cikin anguwanni tsari ne mai albarka shine karantar da yara alqur'ani daga sallar asuba zuwa karfe 6 da rabi na safe yaro ai mai wankan makaranta tun dare ya kwanta ana sallah asuba sai a tura shi masallaci mafi kusa ko zaure mafi kusa na anguwarsu sai a je a karantar da shi koda ayoyi uku ne na alqur'ani karfe 6 da rabi zuwa karfe 7 sai ya marmaza ya zo ya sa uniform din shi ya dauki da kashi sai ya tafi makarantar boko ka gaya muni za a karantar da shi arithmetic the primary science the health science da wane ne amma kwakwalwar shi ta tashi cikin sanyi da dadi me aka fara karantar da shi alqur'ani littafin da Allah ya ce wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu yaya bokon shi ba zai albarka ba yaya rayuwar shi ba za ta yi albarka ba amma in ya zama mutane wai saboda sun yi boko sun ci albashin bature sun ji dadi idan su ya rufe suna ganin babu wata rayuwa mai dadi in ba karatun bokon nan ba dan haka duk abin da ya shafi karatun addinin musulunci jama'a an wulakanta shi yaro yana da hazaka an bude makaranta hadda alqur'ani, nace uwar shiga makaranta hadda alqur'ani an bude naira 5,000 ake biya a cikin wata uku. Sai tace a 5,000 ha 5,000 yayi tsada, abinda ga wani buzucin yana gadi a kofar gidan can zan kai yaron yana abin nan. Nace a lallai sai haka muka yi jayya da mata a Abuja ne fa. A Abuja naira 5,000 ta yi tsada ne a wannan lokacin, wajen naira 68,000 take biya wa yaron kudin makarantar boko, amma ba za ta biya naira 5,000 ba yayi tsada, dan akwai wani buzu mai gadi a can za ta kai wa yaron a rinka abin nan din. Ta daure fa bayan an yi jayya, ta daure aka saka yaron nan, bayan dan lokaci kuma sai gashi tana cewa wallahi karatun da yaron nan yake ko za a yanka ta ba za ta iya ba. Yana daga cikin dalilan da malamai suka faɗi da Yahudawa suka so su kashe karatun Alkur'ani da karatun addinin Musulunci, sai zama duk wanda ya karatun addinin Musulunci sai a wance kalar da shi, a wulakanta shi, babu wanda yake sha'awar shi a zamantakewar jama'a. Wanda duk ya karatun Yahudawa sai a mutunta shi, a girmama shi, sai kaga kowa ya tare zuwa ga can. Ina fatar an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Amma ku je ku ga yadda aka girmama makarantan Alkur'ani a ƙasar Makka ko Madina. Ku ga yadda mutum yake kokari, yake kwazo ya haddace Alkur'ani ya iya, saboda yana da wata daraja ta musamman. Shi makarancin Alkur'ani ne, shi mahaddacin Alkur'ani ne. Ko da gwamnatocin mu sun wulakanta wannan tsarin, ya kamata mu musulmi ahlus sunna mu dawo da tsarin mutunta Alkur'ani, mu dawo da tsarin mutunta masu karatun Alkur'ani. Domin a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, khairukum man ta'allama Alkur'ana wa 'allamahu, wanda yafi alheri shine wanda ya koya yake koyar da Alkur'ani. Allah ya taimake mu. To shine ainihin sai Allah madaukakin sarki yake cewa wannan littafi ne mai albarka muka saukar da shi. Afa antum lahu munkiruna, kuna musun wannan littafi ne, kuna kyamar littafin, kuna gudu daga gare shi ne? Ya Allah ba ma kyamar littafinka. Wa qawluhu ta'ala, da kuma maganar Allah madaukakin sarki yace, na'am.
أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ.
الله madaukakin sarki yake cewa a bisa yadda yake ba mu labarin maganar kafirai, dan wannan maganar da kafirai ce suke Allah yake ba mu labarin ta. To amma ka'ida ita ce, ko da bakar magana da kafirai suka yi, in Allah ya bada labarin ta a cikin Alkur'ani za ka iya cewa Allah ya ce, kuma wannan maganar za ka iya tawassuli da ita, domin magana waye? Magana Allah ce. Innama yana hikaito abinda suka faɗi. Kafirai suka ce a unzila alaihi zikru min bainina, yanzu muna nan din yana tsakaninmu za a ce wai an saukar mishi da Alkur'ani? Wannan ƙarya ce. Wato wai suna son su ƙayyata annabi ne, sai suke cewa ina ya je, a ina aka koyar da shi, muna nan ɗin tare da shi. Wato ɗabi'a ce ta ɗan adam, yau bai wuce kamar kwana huɗu ko biyar ba muke tattaunawa da wani bayan Allah nake faɗin cewa an waye gari saboda yadda mutane ba su san albarka Allah a cikin bayin shi ba, sai suke rena su kansu da kansu. Abin da ya faru ga mutanen Makka jama'a, abin da suke gani, su dai sun san jahilai ne, bakaken jahilai, kuma dan a cikinsu aka fara samun Abu Jahal, baban jahilci. To sai suke tunani yaya za a yi a ce a cikinsu an samu mai ilimin da ya iya zuwa da wannan Alkur'anin, sai suka ce ƙarya ne. Wato sun daina kansu, sun kaskantar da kansu, sun wulakantar da kansu. Ko mun fahimta jama'a? Yaya za a ci ne suke ce a unzila alaihi zikru min bainina, yana tsakanin namu bai je ko ina ba aka saukar mishi da ainihin Alkur'ani? Sai Allah ya ce bal hum fi shakkin min zikri, lallai dai su suna cikin shakka game da ambatona, wato game da Alkur'ani na. Ballan ma yadhuqu al'azab, Allah ya ce amma a rabu da su dai tukuna, ba su ɗanɗani azaba ba ne, shi yasa suke cikin shakka. In suka ɗanɗani azaba za su gane gaskiyar abin da ake gaya musu. Ma'ana idan sun ƙaryata Alkur'ani an ce za a yi musu azaba, azabar ma sun ce ƙarya ce, to barin azabar ta zo za su gane cewa azabar gaskiya ce. In suka gane azabar gaskiya ce za su gane to ashe Alkur'anin ma gaskiya ne. Domin me ya kai su ga azabar? Ƙaryata Alkur'anin. Aka ce za a yi azabar suka ce ƙarya ce. to azabar ta tabbata, to tunda azabar ta tabbata dalili ne akan Qur'anin ma tabbatacce ne. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Shine malamar tace wal mubarak, ainihin wato abinda ake nufi da al mubarak ko haka, na'am, al munbassa fihi al baraka wa hiya al khairu al kathir, abinda aka zuba alheri mai da albarka ainihin a cikin shi mai yawa. ووصف القرآن بأنه مبارك لأن كل آيات القرآن مبارك فيها. أن صفنت القرآن لذي للتافي من البركة سبب قوة آية دقيقة آية القرآن أكوية البركة أتكي لأنها إما مرشدة إلى خير دموما أن آية كودية تضمتنا نون نزوى قونا الهيري وإما صارفة عن شر وفساد وكما تازوني دنت كركتت تحن متاني دقبين ونشر دبرنا وذلك سبب الخير في العاجل والآجل وأنه كوشيني سبب سام الهيري الدنيا دلاهرة ولا بركة أعظم من ذلك باب البركة دتفي جرمات يدهك أتي الدنيا دلاهرة كاسام سبب دزيسا كاسام البركة. فالقرآن مبارك بجميع أنواع البركة. القرآن دي باكي تنشي من البركة إتكما البركة قوة إلي سيكاسام يتأتكين القرآن mubarakun fi zatihi, shi kanshi alqur'ani yana da albarka a zatin kanshi. Ina ma'ana haka, akwai albarka a cikin harufan, a cikin kalmomin, a cikin rubutun, a cikin karatun, a cikin imani da shi, dan haka yana da albarka shi da kanshi. Wa mubarakun ala ghairihi, kuma yana haifar da albarka ga wani shi. Ka karanta alqur'ani kaga in baka samu albarka ba. Mubarakun fi hukumihi, sannan hukuncin alqur'ani akwai albarka. Fi hikamihi, ko akwai albarka a cikin hikimomin alqur'ani. Wa ahkamihi, da kuma hukuncen shi. Wa fi jami'i maqasidihi, sannan kuma akwai albarka a cikin dukkan manufofi na alqur'ani mai girma. Wa ahdafihi, da kuma ainihin abubuwan da alqur'ani yake so ya nuna wa mutane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Wannan sifa ta albarka kenan, wadda wannan siffar jama'a tana daga cikin siffar da kafirai da musulmi ke cin moriyarta a yau a duniya. Domin wannan albarkar da Allah madaukakin sarki yake magana, yanzu albarkacin alqur'an ne duniyar take wanzuwa. Lokaci na zuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi wa alqur'ani dare daya a waye gari, duk inda yake a rubuce an share shi, takaddar ta koma kamar riga mai zane ce ta kode. Sannan duk inda wani kofi na alqur'ani yake, Allah zai dauki abin shi ya koma inda ya fito. Daga ina ya fito? Daga lauhul mahfuz. Karshen duniya Allah zai dauki alqur'ani gaba ɗaya ya koma da shi can. Daga wannan lokacin duniya ba za ta sake rayuwa ba. Ashe yanzu duniyan nan albarkacin me ake ci? Albarkacin alqur'ani. Lalle alqur'ani littafi ne mai albarka. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Aina, a inda yake cewa a unzila alaihi dhikru min bainina bal hum fi shakkin min dhikri bal lamma yadhuqul azab. A zahiri wannan babu kalma ainihin abin nan ne, babu kalma mubarak din, ko na'am. To sai yace alwasful ha, sai tace alwasful hadi ashar, siffa ta 11 daga cikin sifofin alqur'ani. Qayyimun, littafin da yake tsayayye da kanshi. Kasan akwai littafin da bai tsayu da kanshi ba sai an jingina shi da wani. To shi alqur'ani tsayayyen littafi ne da kanshi. Misali, at-taura littafi ne wanda yake injila da ta zo ita ce ta cika wasu abubuwa. To alqur'ani ba haka yake ba, tsayayyen littafi ne da kanshi. Na'am. Malamar ta ce al-qayyim huwa al-mustaqim. Abinda ake nufi da al-qayyim shine wanda yake tsayayye. Wa amrun qayyimun mustaqimun. In aka ce al'amari tsayayye, wato qayyim, to tsayayye kenan. Wa usifa alqur'anu bi annahu qayyimun fi qawlihi ta'ala. An siffanta alqur'ani a cikin maganar Allah madaukakin sarki da cewa littafi ne tsayayye da kanshi. Allah madaukakin sarki ya ce na'am.
Alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
Allah na'am.
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.
الله مدوكين سركيتي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. Godiya ta tabbata ga Allah da ya saukar wa da bawan shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam littafin Al-Qur'ani. Walam yaj'alahu 'iwaja. Allah bai sanya wa littafin karkata ba. Dan haka Allah bai sanya wa annabin shi ma karkata ba. Wannan raddi ne da Allah yake musu a fakaice saboda cewa suke Muhammad yana zaune lafiya akan hanya ana fara saukar mai da littafin nan sai karkace. Wato karkataccen littafi ne karkatan musu da da haka suke cewa shine Allah yake cewa walam yaj'alahu iwaja. Allah bai sanya wa littafin karkata ba balle shi littafin ya karkatar da annabi sallallahu alaihi wasallam qayyiman littafin tsayayye ne da kanshi liyunzira ba'asan shadidan min ladunhu ba dan komai ba dan ya gargadi cewa akwai wata azaba mai tsanani zata zo daga Allah madaukakin sarki da duk wanda ya kafirce wannan littafin. Wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati. Sannan kuma littafin ya zo ne ya tsayu domin ya albishir ga mu'minai waɗanda ke aikata ayyuka nagari annalahum ajran hasana, cewa suna da kyakkyawan sakamako a wurin Allah. Allah madaukakin sarki ya albarkace mu da albarka al-Qur'ani. Allah kuma ya taimake mu wajen aiki da al-Qur'ani dan mu samu wannan irin lada kyakkyawa. Malama ta ce wa wasifa al-Qur'anu bi annahu qayyimun li annahu mustaqimun la ikhtilafa fihi wa la tafawuta. An sifanta al-Qur'ani da cewa tsayayyen littafi ne saboda babu rikici a ciki kuma babu wani wuri da za a ce wannan wurin ya wuce ka'ida wannan wurin kuma bai kai ba. Bal ba'dahu yusaddiqu ba'dan, sashin al-Qur'ani yana gaskata sashi, wa ba'dahu yashhadu li ba'din, wani sashi na al-Qur'ani sai kaga in ka karanta yana ƙara sheda ga ainihin wani sashi. La'i wujaja fihi, babu karkata a cikin al-Qur'ani. Wala maila anil haqqi, kuma baya karkatar da mutane ya raba su daga gaskiya. Kama annahu qayyimun ala hadi al-umma wa islahiha, kamar yadda yake wannan littafi tsayayye ne wajen shiryar da al'umma da kuma gyara ta. Duk al'ummar da ta tabbaka al-Qur'ani a rayuwarta sai kun ganta akan shiriya kuma sai kun ganta a gyare. Fa kamaluhu, cika ta ainihin al-Qur'ani muta'addin bin naf'i, yana kaiwa zuwa ga amfanarwa. Wato al-Qur'ani ya zo littafi ne wanda yake cikakke wanda kuma cikar tana kaiwa zuwa ga amfanarwa. Allah madaukakin sarki ya taimaka. الوصف الثاني عشر صفة تقوم الشعبية لكتكين سيبوبين القرآني فصل دلا دلا وانينا لكتكين سيبوشي دلا دلا كرر واتو القرآني بايد وانا أبوان ديك با أبينا با. وصف القرآن بأنه فصل في قوله تعالى أن سيبنت القرآني لكي والتافيني لكي بياني دلا دلا هيد الله مدعو كتكين سيبوشي. نعم.
إنه لقول فصل,
الله يتي إنه للي شيء القرآن لقول فصل مغانا تي ودتك دلا دلا باتا بكاتر سي ونيا كالي تدقومي. أصل جماعة تفسير القرآن دا أكي ياتاسوني دا متاني ودن دا سيك دا لوني فهمتا مباهاك بودن دا سيك جنسك دونا سيك كوي قرآن كما يد الله ينمي أكويا سوباسو بكاتا زواغا سي أني مستفسيري. Karanta shi gare su shine tafsiri. Sai saka ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin Bukhari ya kira sahabi Abdullah dan Mas'udin babban al-Ramma yace zo ka karanta mana al-Qur'ani. Abdullah dan Mas'udin sai ya dauko suratu An-Nisa yana karantawa har sai da yazo idda Allah yake cewa fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala ha'ula'i shahida. Sai manzo Allah yace hasbuk hasbuk, wani hali zaka samu kanka ya kai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idan muka tattaro kowace al'umma muka zo da annabin su ya shaida su, in kai kuma muka zo da kai kai shaida waɗannan, yaya zaka ji a wannan lokacin? Sai manzo Allah ya ce wa Abdullahi dan Mas'ud ya ishe ka ya ishe ka. Manzo Allah ya fashe da kuka, yana fahimtar al-Qur'ani kyakkyawar fahimta. Ya zo a cikin hadisin Ibn Daghinna wanda ya zo cikin sahihul Bukhari, Aisha take cewa Abu Bakar in ya fara karatun Al-Qur'ani sai ya fashe da kuka. Me yasa yake fashewa da kuka? dan yana jin abin da yake karantawa. To tafsirin alqur'ani da ake tara musulmi ane musu, malamai sun kawo dalilai da yawa wanda yake komawa zuwa ga asalin tarihin abu. An ce a zamanin Umar ne aka kama wani yayi sata, sai aka ce za a yanke hannun shi. Sai ce dan me za a yanke hannun shi? Aka ce ai haka Allah ya saukar. Yace a'a, shi kan bai ga dalilin da za a yanke hannun shi da da'awar cewa Allah ne ya saukar ba. A ina? Aka ce mishi kai baka karanta suratul Maida ba? Yace shi bai karanta ba. Aka ce na daga cikin hikimar da ta sa sayyidina Umar limaman da ya nada su rinka wa musulmi sallar tarawihi, sai suke sauke ayoyi 200 waɗanda ƙarshen azumi zai zama an sauke alqur'ani. Kenan sai zama koda baka je ka koya kaji ba, to garin saurare a cikin sallah zaka fahimta. To da tafiya ta tafiya abiyar ta wurin mu, kuma da muke a ajim, wato baƙaƙen fata ko kuma waɗanda ba larabawa ba, mu kan koda an sauke duka ɗaya ma ba mu ji me aka ce ba. Haka ne ko ba haka ba? Dan ba yaran mu bane ko ba mu koya ba, shine sai aka ce to lallai akwai buƙatar a rinka fassara shi daga wannan yare da ya sauka shine larabci zuwa yaran da ake buƙatar a isar da sakon. A lokacin sai rikici ya taso jama'a, dan me za a fassara alqur'ani da wani yare wanda ba shine Allah ya saukar da shi ba? In aka je aka faɗi abin da ba haka Allah yake nufi ba fa, sai aka ce to ai fassara alqur'ani da wani yare wanda ba ainihin yaran da ya sauka ba, sunna ce ta magabata wajen isar da sako. Ina aka samu wannan? Sai suka kawo hadisin Ja'far dan Abi Talib yayin Sayyidina Ali, lokacin da manzon Allah ya tura suka yi hijira kasar Habasha, da aka je wurin sarki Najashi, sarki Najashi yayi musu masauki, sai ga Amr ibn al-As a lokacin yana da maguje, yazo yace mutanen Makka sun turo shi ne akan cewa akwai wasu matasa sun taho wurinka waɗanda ƴan tawaye ne a ƙasar mu, dan haka ka ba mu su mu koma mu hukunta su. Da ainihin sarki Najashi ya ji wannan magana, sai ya ce to abinda nake so zan je in same su zan yi magana da su, in ji su kuma me za su ce. To lokacin da aka same su sai suka ce to babu abinda za mu ce, sai mu ce bari mu karanta maka sako daga cikin sakon da Allah ya aiko annabin mu dashi, shine Ja'far dan Abi Talib, sai mu ke karanta suratu Maryam gaba dayanta da larabci ya karanta, kuma shi ba larabe ne, sarki Najashi kuma baya jin larabci. To ya aka yi, shine sai aka samu mai fassara ya fassara wa sarki Najashi. Ana gama fassara mai, sai mu ke dauki wani tsinke ko ice dake hannun shi, yace duk abin da ka faɗi game da Annabi Isa da mahaifiyar shi Maryam keke da keke daidai ne, babu bambanci da abin da muka sani, baka ƙara ba koda da girman wannan tsinke dake hannuna. Ya kai sarki Najashi ya iya fahimta haka, dan an fassara mishi. Dan haka ashe idan bukata ta kama a tare musulmi a fassara musu alqur'ani da wani yare, sai ayi, ba bid'a bace, aiki ne daga cikin ayyukan malaman farko na isar da sako. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To alqur'ani dai bayani ne yake dalla-dalla. Malamar ta ce wa fil lisani, a cikin lisanul arab aka ce qaulun fasl haqqun laysa bi batil. Duk maganar da aka ce dalla-dalla qarara, ana nufin maganar da take gaskiya wadda take ba ƙarya ba. Wa minhu qawluhu ta'ala, daga nan ne aka samu magana Allah madaukakin sarki a inda Allah yake cewa innahu laqaulun fasl, lallai alqur'ani magana ce dalla-dalla. Ay yafsulu bainal haqqi wal batili, alqur'ani yana bayani, yana bambance tsakanin ƙarya da barna. Fal qur'anu wusifa bi annahu faslun, shi dai qur'ani an siffanta shi da cewa dalla-dalla ne ko kuma mai bayani ne ƙarara. Li annahu yafsulu bainal haqqi wal batil, saboda yana bambance tsakanin gaskiya da ƙarya. Ayu bayyinu alhaqqa, alqur'ani shike bayyana gaskiya dan abita. Wa yubtil albatila, kuma qur'ani yake bata ƙarya dan a san cewa batacciya ce. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Babu shakka karatu yayi karatu, amma kuma ne mana ishara zuwa ga lokaci yayi, dan haka zamu saurara anan insha Allah ta'ala. Sai an zo gobe kuma da ikon Allah za a ci gaba da karatun, kamar da yadda kuka gani insha Allah haka zamu yi a hankali a hankali, ba gaggawa muke ba, muna ta ɗiban ilimi a hankali a hankali. Sai zama daidai lokacin da za a gama waɗannan abubuwa, sai ka ga kawaye gari da ilimi mai yawa game da ainihin alqur'ani. Allah ya sa mana albarka a cikin abubuwan da muke karantawa. da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta